الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake samun damar hallara wannan majalisi mai albarka da muke karatun alqur'ani mai tsarki tare da fassara akan fahimtar magabata majalisin da ke nan masallacin tunawa da Sheikh Abubakar Muhammad Gumi Allah ya ji kansa da rahama amin anan anguwar kasuwar Kaji a cikin garin Azare karamar hukumar Katagum jihar Bauchi Najeriya yau muna almuru na 24 ga watan Ramadan jira alif da 447 wanda kuma yazo daidai da 13 ga watan Maris watan 3 miladiya shekara 2026 muna karatu a cikin suratul hijr mai albarka jiya mun yi karatu zuwa alrama zuwa aya ta nawa zuwa aya ta 88 la tamuddanna aynaka ila ma mata'na bihi azwajan minhum wa la tahzan alayhim wa khudna akal almu'minin za mu tashi insha Allah kan aya ta 89 kenan gabanin nan kamar yadda aka saba akwai takardu a wannan yana neman yan uwa su taya shi da addu'a Allah ya bawa mahaifinsu lafiya saboda yana fama da matsananciyar jinya a to shine yake so a sanar da cewa okay to gashi har Allah ya masa rasuwa to Allah madaukakin sarki ya gafarta masa amin Allah ya ji kansa da rahama amin Allah ya sa jinyar da yake zama kafara a gare shi Allah ta'ala ya ba ku hakurin rashin sa amin kuma Allah ta'ala ya taimake ku ya sa albarka a cikin ku a bayan sa amin sannan kuma wannan yace yana bukatar a sanya shi a cikin addu'a dangane da neman aiki da yake yi to Allah madaukakin sarki ya baka nasara Allah ya sa a dace da alkhairi amin sannan kuma me ya hukuncin wanda daga zarar an yi kiran sallar magriba zai fara da kunna sigari ko kuma kayan maye to ban san me kake so a ce hukuncin ba a ce ya halatta ko me ai akwai abin da mutum ba sai ya tambaya ba kuma da an zo shan ruwa ya sha sigari ko ya sa kayan maye ya sha ai duka san laifi ne ko to wani hukunci da mutum yayi kafara ko mutum yayi ne tunda ya riga ya kawo azuminsa ya kai laifinsa kuma daidai yake da ko azumi yayi ko ba azumi yayi ba tunda an hana sha ya sha daidai yake duk ɗaya ne da dala ne ya sha ne shine yake bukatar wani hukunci da ba ana ba shi da wani hukunci da hukuncin da ka sani Allah ya kiyaye yana neman malam da ƴan uwa su sa shi a addu'a Allah ya sauke ta to mace ce kenan Allah ya sauke ta lafiya da dukkanin masu juna biyu to Allah madaukakin sarki ya sauke ki lafiya Allah subhanahu wataala ya sa mai albarka ne to ga wata takarda da karamin rubutu da babban kudi barka da shan ruwa a madadin WhatsApp group na mata aure bautar Allah ga naira 17,000 a sa asusun marayu to Allah ya saka da alkhairi amin Allah ya biya bukata wannan kuma neman addu'a ne motar su akalla ta kai shekara 3 yanzu an rike ta har yanzu ba a sake ta ba to ubangiji Allah ta'ala ya kubutar da wannan mota. Allah ya tsananta rabo, ya sa rabo ce. Allah ya sa ku ci wannan jarrabawa. Wannan kuma to gashi nan dogo takarda ce, gaskiya bayanai ne a cikin ta wanda ba ma na karantawa anan bane. Bayanai ne irin na mai neman shawara, kun ga takarda ce aka cika ta kamar jarrabawar fita daga university. Da kuma naira 1,000 a cikin asusun marayu. Da haka mai wannan takardar takardarsa ba za ta karantu anan haka ba, kuma musamman ma an ce shawara ta ake nema. Shawara ta ake nema to magana ce ta dabam ba ta wannan majalisin ba. Allah ya taimake mu. Sannan wannan neman addu'a ne, an sallame shi daga aiki yau shekara guda, amma an sake karɓar takardunsa. To Ubangiji Allah ya sa a dace, Allah ya tabbatar da alkhairi, Allah ya amsa mana du'a'i baki daya. Wannan kuma shi ne da ‘yar uwarsa, ita ce da ‘yar uwarta ta sayi, to ita ce da ‘yar uwarta sai mijin ya sake ta. Ta kusan gama idda sai ya ce mata ya mayar da yayarta, kuma ya faɗa mata, amma ta ƙi. To menene ta ƙi? Ta tura masa lambar yayansu ya rasa. Sai menene? A takaice dai na karanta abun, wai ya ce ya mayar ta, ita ta ƙi komawa, kuma ta ce mata kar ta gaya wa kowa cewa an ce a mayarta. Suka rufa abun har ta shiga zawarci, ana zuwa wajensa suna soyayya. Shi ne take tambaya me ita hukuncinta, shin tana da laifi? Kina da laifi mana? In zama dillaliyar sharri kenan ai. Tunda a ka'idar musulunci, in dai mace saki ɗaya ne a kanta ko saki biyu, tana cikin idda mijinta yake ya maida ta, to ta koma. Ba yardarta za a saurara ba. Kuma sannan kun yi jahilci a cikin abin da kuka ɗauka cewa sai yayanku ya sani ne sannan aure ya koma. Me ya haɗa yayanku da wannan sabga? Ai haƙƙi ne da yake hannun miji. Idan ya ce ya maida matarsa ko ba ita ya faɗa ba, aurenta ya koma. Idan ya ce ya maida matarsa ko a wani abokinsa ya faɗa, ko a wata mata daban ya faɗa, ko ce da ya gaya miki, shikenan auren matarsa ya koma. Ita ko ta sani ko bata sani ba, ko ta yarda ko bata yarda ba, ko shi yayan naku ya sani ko bai sani ba, ko ya yarda ko bai yarda ba. Allah ne maɗaukakin sarki ya bada namiji wannan dama. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi dhalika in aradu islaha. Allah ya ce mazaje su ne suke da haƙƙi, suke da cancanta su mayar da kayansu. Don haka ijma'in malamin fiqhu, miji idan ya ce ya mayar da matarsa, aurenta ya koma. To ci gaba da ko yin zawarci ko yin soyayya a cikin wannan yanayin haramun ne a gare ta, domin ita matar wani ne. To kar ku yarda da wannan al'amarin, kar ki yarda kuma ki zama dillaliya mai daurewa irin wannan al'amarin, wato baya za ku shiga cikin fitina. Idan ta gina aure akan wannan al'amarin, to ta yi aure akan aure. Game da sallar asuba, akwai tazara tsakaninsu da masallacin ahlus sunna, masallacin da yake kusa, kuma ba sa haɗa sahu hatta ma asahun gaba, sai yake tawa a gida, sai yake tasa a gida. Shin hakan ba laifi ko kuma daidai ne? Ba daidai bane ba, akwai laifi. Domin hukuncin haɗa sahu bai kai hukuncin zuwanka masallacin ba. Zuwanka masallacin ya fi haɗa sahun muhimmanci a shari'a. Don haka a dalilin cewa ba a haɗa sahu, wannan ba zai zama uzuri da za ka zauna a gida ba ka je masallaci ba, kana sallah kai kaɗai kuma alhalin akwai masallaci. Don haka za ka je masallaci ka yi sallah. Wannan ita ce sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Rashin zuwanka masallacin tunaninka cewa masallacin bid'a ne, to kai ka fara yin bid'ar yanzu. Sannan Honorable Zakariya Salam Ejero ya aiko wa marayu turmin atamfa goma da kuma yadin maza yadi goma. Haka ne? Kala goma. Yawwa, wato ai yadin maza kala goma. Allah ya saka masa da alkhairi.
Amin.
Honorable dan majalisar azare madangala ko? Allah ya saka da alkhairi, Allah ya biya bukata. An danka da takardar kawai na gani. Ya shigo ko? Very good. Honorable Allah ya saka da alkhairi. Allah ma za mu ci gaba da fadin Allah madaukakin sarki wa kul inni ana an-nadhirul mubin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتدين الذين جعلوا القرآن عظيم فردك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون.
الله ما دعوك حين سرتي وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. جي من يكراتو Allah madaukakin sarki yace da Annabi sallallahu alaihi wasallama la tamuddanna aynayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum wa la tahzan alaihim wa khfid janahaka lilmu'minin. Allah subhanahu wa ta'ala ya hanu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama leken kayan kawa da jin dadi da Allah madaukakin sarki ya jarrabi kafirai da shi a nan gidan duniya. Sannan Allah ya hane shi kuma jin bakin ciki akan ba su yi imani ba, sai kuma ya umarce shi da ya zama mai saukin kai, mai sassauci, mai rangwame ga mummunai waɗanda suka yi imani da shi. Don haka hani guda biyu ne a aya. Hani na farko, kar ka zura ido akan wadatar kafirai, wannan ba komai ba ne a wajen Allah madaukakin sarki in banda talala. Sannan hani na biyu, kar ka ji bakin ciki akan ba su yi imani ba, wannan al'amarin ba a hannunka yake ba, a hannun Allah yake. In ya ga dama su yi imani za su yi imani, in bai ga dama ba, ba za su yi imani ba. Kuma shi ne mai yin hukunci, ya ba da sakamako ga wanda ya yi imani, kuma shi yake hukunta hukuba akan wanda bai yi imani ba, ba a dora ka wakilci ba. Wannan su ne hani biyu. Sai kuma umarni shi ne ka sassauta fuskarka na saukin kai da kuma tausayawa da nuna ƙauna da rangwantawa ga waɗanda suke masu imani. To sai umarni na biyu ya zo a cikin wannan aya, wa qul inni ana an-nadhirul mubin, kuma ka ce ni ne mai gargaɗi mabayyane. Ka ce ni ne mai gargaɗi mabayyane, ma'ana Annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya sanya shi mai gargaɗi. Wa in kana ba iya gargaɗi kawai yake ba, yana albishir ma, domin gargaɗi daga azaba ne da uquba, albishir kuma da rahama ne da jin ƙai. Duka Annabi sallallahu alaihi wasallama yana albishir, yana gargaɗi, kamar yadda Allah madaukakin sarki yace, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashshiran wa nadhira wada'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Ya kai wannan annabi, mun sanya ka shaida, sannan kuma mai albishir, sannan kuma mai gargadi, shaida akan al'ummomi da annabawansu ciki har da al'ummar ka. Fa kayfa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida. Haka annabi sallallahu alaihi wa sallama shaida ne akan kowa cikin al'ummomin baya da kuma wannan al'ummar har da annabawansu. Sannan kuma Allah ya sanya shi mubashshiran, wato mai albishir da gidan aljanna, mai albishir da rahamar Allah, mai albishir da dukkan abin da Allah yake so. Don haka Annabi alaihi salatu wassalam ba ya zo ne kadai dan ya tsoratar, ya bada tsoro ba, ya tayar da hankali, a'a. Kuma sannan shi mai albishir ne ga waɗanda suka yi imani, suka yi aiki na kwarai, cewa za su samu kyakkyawan sakamako na alheri a wajen Ubangijinsu. Wa nadhiran, sannan kuma mai gargaɗi daga azabar Allah. Wannan kuma saboda waɗanda suka yi taurin kai ko suke sha'awar zuciyarsu take raya musu cewa su yi sako, to a ja kunnensu da ta hanyar salo-salo daban na wa'idi da tsoratarwa, saboda su nisanci abin da zai kai su zuwa ga irin wannan hukuma, wannan azaba. Sannan kuma Allah Maɗaukakin Sarki ya sanya shi da'iyan ilallahi, shi mai kira ne zuwa ga Allah Maɗaukakin Sarki, wato mai wa'azi ne, mai karantarwa, mai faɗakarwa, mai umarni da kyakkyawa, mai hane daga mummuna. Sannan Allah ya masa baiwar shi fitila ne mai haskawa, wadda Allah Ta'ala ya albarkace shi kuma ya zama rahama da jin kai ga talikan bayi. Annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi a wannan aya, Allah ya ce, kace ni mai gargaɗi ne mabayyane. Kamar yadda a wannan ayar, kamar yadda a wani wuri Allah Ta'ala yake haɗawa da albishi da gargaɗi, a nan sai aka keɓe iya gargaɗi kaɗai, ba don komai ba, sai don ishara zuwa ga ainihin wato waɗanda ake magana a kansu a cikin waɗannan ayoyi. Domin dukkan wadda ya kai matsayin da ba zai yi imani ba, to albishir ba zai masa amfani ba. Tunda da su ake magana kuma ayoyi ba za su yi musu amfani ba, to albishir ma ba zai musu amfani ba. Ana albishir ne ga wadda albishir din zai masa amfani. Da haka Annabi sallallahu alaihi wasallama mai gargaɗi ne. Ya zo cikin wani hadisi na Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace, masali wa masalu ma ba'athani Allah ka masali rajulin ata qauman fa qala ra'aytu al-jaysha bi aynayya wa inni ana an-nadhiru al-uryanu fan-najaa'a an-najaa'a fa ata'athu ta'ifatun fa adlaju 'ala mahlihim fa najaw wa kadzabathu ta'ifatun fa sabbahahum al-jaysh fajtahahum. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace, masali wa masalu ma ba'athani Allah, ni misali na da misalin abinda Allah Maɗaukakin Sarki ya aiko ni da shi na sako, kamar misalin rajulin ata qauman, kamar misalin wani mutum ne da yazo ya samu wasu mutane na gari ko alƙariya, fa qala, sai yace, ra'aytul jaysha bi aynayya, yace ya ku mutanen gari, na garin dina da idanuwa na sun tunkaro garin nan, lallai fa ina shaida muku cewa da idanuwa na naga wato ɗaruruwan mashina da bindigogi sun yo garin nan, kuma na tsinkayi cewa nan za su shigo ba da jimawa ba. Wa inni ana nadhirul uryan, sannan ni a gare ku mai gargaɗi ne na tabbas babu shakku. Fan najaa'a an-najaa'a, duk mai tsira to ya kama gabansa, lallai kowa yayi ta kansa. Fa ata'athu ta'ifatun, sai wasu daga cikin mutanen garin sai suka karbi wannan wato gargaɗi, suka yi masa da'a, suka yi masa biyayya. Fa adlaju 'ala mahalihim fa najaw, sai suka fita da daddare. Fa adlaju, sai suka fita da daddare, 'ala mahalihim, cikin kwanciyar hankali da nutsuwa. Fa najaw, sai suka tsira. Wa kadzabathu ta'ifatun, wasu kuma suka ce ku rabu da makaryaci, suka ƙaryata shi. Fa sabbahahum al-jaysh, sassafe kuwa sai waɗannan runduna sai ga su sun faɗo gari. Fajtahahu, wannan runduna sai ta ritsa da su, suka kakkashe su, suka yi musu kisan tsaka. Magana ta ƙare. Annabi sallallahu alaihi wasallama yace, misali na misalin irin wannan mutum. Kaga kenan me yake nunawa? Idan ka gargaɗu da gargaɗin da yake maka ka tsira, idan kuma ka yi kunnen uwar shegu baka ɗauki wannan gargaɗi ba, to irin abin da ya samu mutan garin nan, to shi ne abin da zai ritsa da dukkan wanda ya ƙi karɓan wannan sako. Allah Maɗaukakin Sarki ya ce, ka ce ni ne mai gargaɗi kuma mabayyanin gargaɗi, babu rufa-rufa, babu ɓoye-ɓoye. Magana ce a fili, an yi bayanin fushin Allah, an yi bayanin la'anar Allah, an yi bayanin wutar Allah, an yi bayanin siffar wutar Allah, an yi bayanin dukkan abin da zai ja hankalin mai hankali don ya tsorata, ya yi nisanci saɓawa Allah Maɗaukakin Sarki, ya nisanci kafirci da shirka. don haka hujja ta kare akan kowa, babu wani abin da ya rage a dunkule ko a boye wanda ba a yi bayani ba. Haka gargadi ne da aka yi shi a fili, babu rufarfa a cikinsa. Allah ya ce kama anzalna alal muqtasimin, kamar dai yadda muka saukar da azaba akan masu rarrabewa, kamar dai yadda muka saukar akan masu rarrabewa. Malaman tafsiri sun dubi wannan aya, sun zo da fahimta daban-daban dangane da abin da Allah yake nufi a wannan waje. Ita kanta kafun ta kama da Allah yake, kamar me da me ake kamantawa. Sannan ita kanta kalmar anzalna, muka saukar da me, me aka saukar. Sannan kuma haka sunan al-muqtasimun da suwa ake nufi. Ita kanta kafun ta farko, wasu malaman tafsiri suka ce tana da alaka ne da ayar da ta gabata, wa qul inni ana an-nadhirul mubin, kace ni ne mai gargadi mabayyani. Ma'ana abin nufi, kamar yadda Allah madaukakin sarki ya aiko ka mai gargadi mabayyani, to hakan nan kai wa Qurayshawa gargadi azaba, gargadin azaba, irin azabar da aka saukar akan masu rarrabe addini, masu rarrabe abin da Allah ya saukar. Ka gargadi Qurayshawa kamar yadda ka gargade su da irin azabar da aka saukar wa masu rarrabe littafin Allah. Kamar yadda Allah ta'ala ya ce fa in a'radu fa qul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa samud, idan sun ki sun bujire, to ka ce ina gargadinku masifa irin masifar Adawa da Samudawa za ta iya samun ku idan sun yi taurin kai sun kiji. Ma'ana dai irin ina gargadinku da irin abin da ina gargadinku daga irin abin da ya samu Adawa, daga irin abin da ya samu Samudawa na azaba mai hallakarwa. Wasu malaman tafsirin suka ce kama anzalna alal muqtasimin, wannan kaula ce, suka ce tana da alaka ne da fadin Allah madaukakin sarki, wa laqad atainaka sab'an minal masani wal qur'anal azim, tun a baya ke. Wa laqad atainaka sab'an minal masani wal qur'anal azim, ma'ana anzalna alaykal kitaba kama anzalna alal muqtasimin, mun saukar da littafi gare ka. Atainaka sab'an minal masani, mun saukar maka da Fatiha wal qur'anal azim, kuma alqur'ani mai girma. Kama anzalna alal muqtasimin, kamar yadda masu rarrabewa kuma mun saukar musu. Sannan wasu malaman sun dubi al-muqtasimun, suwa da zuwa ake nufi da al-muqtasimun din su. Idan ma mun ce in ka, wato ka gargade su, kai mai gargadi ne, to ka gargade su irin azabar da ta samu al-muqtasimun, masu rarraba al-Qur'ani ko masu rarraba addinin Allah ko masu rarraba littafin da aka saukar musu. In ka ce haka, to suwaye masu rarraba littafin? Sannan idan kuma ka ce mun saukar maka da Fatiha kamar yadda muka saukar wa masu rarrabewa, suwaye dai masu rarrabewa? To su ma ba labarin tafsiri suka kara junan su ilimi. Wasu suka ce abinda ake nufi da masu rarrabewa su ne waɗanda suke rantsuwa, suna ƙaryata manzanni, suna kuma ƙaryata dukkan abin da manzanni suka zo da shi. Su ne waɗanda suke rantsuwa, suna ƙaryatawa, kamar faɗin Allah madaukakin sarki, wa aqsamu billahi jahda aymanihim la yab'athu Allahu man yamut, suka yi rantsuwa a tafau, suka jage, suka kafe tare da rantsuwa cewa Allah ba zai tashi wanda ke wanda ya mutu ba. Kaga wannan irin wannan rantsuwa, rantsuwa ce akan sakon da manzanni suka zo da shi, suka yi rantsuwa, suka kareta. Kamar kuma yadda Allah ta'ala ya bada labarin Samudawa mutanen Annabi Salihu cikin suratul Naml, qalu taqasamu billahi lanubayyitannahu wa ahlihi thumma lanaqulanna liwalihi ma shahidna mahlika ahlihi wa innal sadiqun. Qalu taqasamu billahi, wadansu zarata guda tara tsageru suka ce ku yi rantsuwa da Allah, lanubayyitannahu wa ahlihi, cikin daren nan za mu kai masa farmaki da samame da shi da iyalansa. To ire-iren wannan rantsuwa da suke yi da cikin Al-Qur'ani ya zo daban-daban, irin wannan rantsuwa wasu suka ce ire-iren waɗannan masu rantsarantsai akan abin da Allah baya so, masu rantsarantsai akan ƙaryata annabawa da manzanni, su ake nufi da al-muqtasimu. Ma'ana sai ya zama kenan kamar yadda muka saukar da azaba akan masu rantsuwa suna ƙaryata manzanni. Wasu malamin suka ce abin da ake nufi da al-muqtasimun Yahudu da Nasara su ne alladhina farraqu baina kutubihim wa kadhalika baina rusul. Yahudu da Nasara su ne suka rarraba littattafansu, kuma sannan suka rarraba tsakanin manzanni, suka yi imani da wasu, basu yi imani da wasu ba, sai aka kira su da al-muqtasimun, masu rarrabawa. Sun raba littafin ba komai suka karba ba, sannan sun raba manzanni ba kowa suka karba ba. Su ɗin ma dai Allah ta'ala ya yi magana a kansu da irin wannan sifa tasu. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd, fama jaza'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Allah ya ce yanzu kwa yi imani da wani sashi na littafin, wa takfuruna bi ba'd, kuma sai ku kafirce wani sashi, to babu wata sakayya ga duk wanda yake aikata irin haka cikin ku sai baƙin ciki a rayuwar duniya, sannan ranar alkiyama a mayar da shi zuwa ga azaba mafi munin tsanani, mafi tsananin muni. Sannan haka Allah maɗaukakin sarki yace dangane da yadda suka ɗauki manzanni da annabawa, zaɓa suke. Allah yace innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu baina allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'dhin wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan. Allah yace lallai waɗanda suke kafircewa Allah da manzanninsa, kuma suke neman sai sun raba tsakanin Allah da manzanninsa, sannan kuma suke cewa muna imani da wani sashi, muna kafircewa wani sashi, kuma suke neman su ɗauki wata hanya sabuwa a tsakanin haka, su ƙirƙire ta kamar sabuwar jam'iyya, haka suke so su mayar da addini. To Allah maɗaukakin sarki ya ce waɗannan su ne kafirai tsantsa, su ne kafirai tsantsa. Idan za a ce kafirin gaskiya, to su ne kafiran gaskiya. To kaga ta fuskar littafi Allah ta'ala ya shaidi cewa masu rarraba littafi ne, ta fuskar kuma manzanni da annabawa Allah ya shaidi cewa wato masu ƙaryata wasu manzanni ne su gaskata wasu manzanni, wannan siffar su ce. Don haka ta wannan fuska su ne al-muqtasimun, wanda suke rarrabe littafi sai abin da ya musu za su yarda, suke rarrabe manzanni sai wanda ya musu za su karɓa. To idan aka ce kama anzalna alal muqtasimin, sai ya zama kamar yadda muka saukar da azaba akan Yahudu da Nasara, waɗanda suke rarrabe littafin su sai sun ga dama su karɓa, suke rarrabe tsakanin manzanni sai wanda suka yi musu a ransu sannan su yi imani da shi. Wasu malaman tafsiri suka ce abinda ake nufi da al-muqtasimun su ne gugun jama'a na kafiran Qurayshawa, wasu gugun jama'a ne, wasu clique ne na kafiran Qurayshawa, waɗanda suka rarraba wa Al-Qur'ani matsayi, suka yi masa suna da ainihin wato maganganunsu waɗanda suke na ɓatanci zuwa ga Al-Qur'ani mai girma, kamar ambatansa sihiri, ambatansa waƙa, ambatansa asatirul awwalina, wa idza qila lahum madha anzala rabbukum qalu asatirul awwalina kadhalika ma ata alladhina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Quraysha waɗanda suke kiran Al-Qur'ani da wato mafarkayya na mutanen baya ko cashi faɗi, suke kiran Al-Qur'ani da wato tsafi, suke jingina manzo Allah sallama cewa shi mahaukaci ne ko su ce waƙe ne. Dukka waɗannan yadda suka sa wa Al-Qur'ani suna iri-iri, kowa da irin yadda yake kiran Al-Qur'ani don ɓatanci da ɓatawa. Wasu malaman tafsiri suka ce su ake nufi da al-muqtasimun, waɗanda suka rarraba Al-Qur'ani bisa ga son zuciyarsu, suka yi masa suna. To dukka waɗannan zantukan guda huɗu malaman tafsiri sun faɗa, sai dai zancen da yafi kowanne kusa da ayoyin, lura da yadda ayoyin suke yakin tafiyar ayoyin, zance na ƙarshe cewa da Qurayshawa ake waɗanda suke raɗawa Alƙur'ani wasu sunaye da ma anzalallahu biha min sultan, wasu sunaye da Allah madaukakin sarki bai saukar ba, suke raɗawa Alƙur'ani wasu sunaye don ɓatanci da ɓatawa da kuma taurin kai da rashin jin magana. To wannan shi yafi ƙarfi, sai kuma waɗanda suka ce Yahudu da Nasara ake nufi, su ɗin ma magana a kansu ai bata jima ba, don haka su ɗin ma suna kusa, idan an ce su ake nufi babu ko mamaki. Da Allah madaukakin sarki yace alladina ja'alul qur'ana izin, shi su alladina wato sila ce daga almuktasimun, kama anzalna alal muktasimina alladina ja'alul qur'ana izin, kamar yadda muka saukar akan masu rarrabewa, alladina ja'alul qur'ana izin su ne waɗanda suka sanya Alƙur'ani kashi-kashi, su ne waɗanda suka sanya Alƙur'ani kashi-kashi. Don haka wasu suka ce masa tsafi ne, wasu suka ce mafarki ne, wasu suka ce cashi faɗi, wasu suka ce bokanci ne, wasu suka ce da annabi zalama shi mahaukaci ne ma gaba ɗaya. Allah ta'ala ya mai musu sharru su kansu. To amma an rawaito daga Abdullahi ɗan Abbas radiyallahu ta'ala anhuma cewa al-muqtasimuna ko alladina ja'alul qur'ana izin sune ahlul kitabi, kamar da zuwa Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu ma yace hum ahlul kitabi jazza'uhu ajza'an fa amanu bi ba'dihi wa kafaru bi ba'dihi, sun rarraba sun maida shi kashi kashi, suka yi imani da wani sashi suka kafirce wani sashi. To sai ya zama alladina ja'alul qur'ana izin, da wannan ma'anar ta wajen Abdullahi dan Abbas, idan aka ce Yahudu da Nasara ake nufi, to kenan Al-Qur'an zai zama littattafansu da aka saukar musu, ba Al-Qur'ani da ma'anar wannan Al-Qur'ani ba. Kama anzalna 'alal muqtasimin, kamar yadda muka saukar akan masu rarrabewa, alladina ja'alul qur'ana izin, waɗanda suka sanya littattafansu, wato suka sanya littattafansu kashi-kashi, suka sanya littafin da aka saukar musu kashi-kashi. Don haka idan ahlul kitabi ake nufi, Al-Qur'an zai zama littattafansu, idan kuma Qurayshawa ake nufi, to Al-Qur'ani yana nan akan ma'anarsa. Kama anzalna 'alal muqtasimin alladina ja'alul qur'ana izin, kamar yadda muka sanya ainihin, wato kamar yadda muka saukar akan masu rarrabewa, waɗanda suka sanya Al-Qur'anin nan izin kashi kashi, suna raɗa masa sunaye na ɓatanci. Dukka waɗannan bayanai da malamai suka yi dangane da wannan aya, har yanzu ba mu ji me ake nufi da me aka saukar musun ba. Kama anzalna 'alal muqtasimin, me aka saukar musu? Abin da ya shahara wajen malamai tafsiri, azaba aka saukar musu. Kama anzalna 'alal muqtasimin al-'azab, kamar yadda muka saukar da azaba akan masu rarrabewa. Don haka waɗannan masu rarrabewa, Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna musu darasi ta yadda ya saukar musu da azaba a sakamakon wato cashi faɗi da kuma ƙaryatawa da suke a cikin ayoyin Allah maɗaukakin sarki da kuma ƙaryata manzanni. Sai Allah ya ce fa rabbika lanas'alannahum ajma'in.
فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون.
وبنجي تعالى يتي فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. نارن سيدة وبنجي Allah da kansa yayi rantsuwa da shi kansa kenan. Fa wa rabbika, na rantsa da ubangijinka, lanas'alannahum, wallahi sai mun tambaye su, ajma'in gaba ɗayan su, amma kanu ya'malun, dangane da abin da suka kasance suna aikatawa. fasda bima tu'mar, ka bayyanar da abin da aka umarce ka da shi na da'awa da kira, wa a'rif 'anil mushrikin, ka kuma kauda kai daga mushrikai, inna kafainakal mustahzi'in, Allah yace mun isar maka masu izgili, alladhina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar, su ne waɗanda suke sanya wani abun bauta daban tare da Allah. Allah yace fa sawfa ya'lamun, da sannu za su sani. Allah yace na rantsa da ubangijinka, lanas'alannahum ajma'in, sai mun tambaye su gaba daya, kamar fadin Allah, lanas'alannal ladina ursila ilayhim wa lanas'alannal mursalin. Allah yace tabbas wallahi sai mun tambayi waɗanda aka yi aika zuwa gare su, kuma su ma waɗanda muka aike su sai mun tambaye su. Allah ya yi rantsuwa, kuma ya karfafi rantsuwar da nuna tauhid, don ya nuna maka cewa sai an yi, babu wani wanda ba za a tambaye shi ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ba wani a cikinku, babu wani a cikinku face sai Ubangijinsa ya masa magana ba tare da wani ɗan tsakani mai yin tafinta ba, ba wani mai yin tarjama, ba wani mai ƙarin bayani ko sharhi, kowanku sai ya yi magana da Ubangijinsa. To wannan maganar kuma magana ce ta tsiye, don haka ba magana ce ta lallashi da jin kai da rahama da kuma rabo ba. Shi yasa a wani wuri za ka ji Allah Maɗaukakin Sarki yana ambaton wasu masu laifi, ya ce Allah ba zai musu magana ba, ba zai kalle su ba, ba zai ji kansu ba, suna da azaba mai raɗaɗi. To kuma nan kuma sai aka ce maka za a yi musu magana, ba wani ma tsakaninsa da Allah wanda zai riƙa wato yin tarjamar abin da ke gudana tsakaninsa da Allah Maɗaukakin Sarki. To wannan magana da Allah ɗin magana ce ta wani lokaci wacce take mai hatsarin gaske, magana ce ta tsiye wacce babu wani rahama a cikinta, magana ce wacce ba wani rabo a cikinta sai wadda Allah Maɗaukakin Sarki ya rabautar, magana ce da kowa sai an yi da shi. To irin wannan tambaya da tsiye yana da abin tsoro. Sannan haka cikin kabari ma akwai tambaya, kamar yadda hadisin Barra ibn Azib radiyallahu ta'ala anhu ya tabbatar daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, cikin kabari ma akwai tambaya, kuma kowa sai an masa. In banda annabi sallallahu alaihi wasallama yace in banda annabawa da shahidai su ne kadai za su kubuta daga wannan tambaya ta kabari. Sahabbai suka ce ya ma'aikin Allah ba mai mamaki ba idan annabawa an ce ba za a yi musu tambaya ba a cikin kabari, amma su kuma shahidai ba za a sun tsere wa tambaya, amma sauran muminai kuma salihan bayi a ce sai an tambaye su? Ya ma'aikin Allah ba a haɗa sauran muminai da shahidai shi kenan tunda su ma sun yi imani ba? Sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ai da bambanci, ai su shahidai sun gama sifa, shi mumini farar hula wanda bai je yaƙi ba, ai akwai masifar da bai gani ba har ya ƙare imaninsa. Imani ma irin na wannan lokacin wani har ya ƙare shi a cikin AC, wani har ya ƙare shi bai san talauci ba, bai san wahala ba. Su da suka yi imani a cikin ɗauki ba daɗi, suka rayu a cikin firgici, ga yunwa, ga talauci, ga tsananin zafi, rayuwa sai da dabara, kuma a hakan ma a fita a tafi a je a yaƙi, ya ce ai sun gama sifa. Ya ce kafa bi barikatis suyufi ala ru'usihim fitna, ya ce ai fitina ta ƙare musu. Dama tambayar kabarin fitina ce aiko, ya ce to ai fitina ta ƙare musu. Wanda yana gani aka ɗauki tabtakwabi aka ɗaga a kansa aka caɓa masa, kuma kafin yana gani an caɓa wani an kashe shi, kuma shi ma gurin ya zo, ai fitina ta ƙare musu. Don haka idan sun kwanta a cikin kabari salin halin, ba mai ce musu kanzu saboda an gama yi musu fitina. Amma in ka ɗebe wannan kowa sai an tambaye shi. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da a ce wani zai kukuta daga fitinar kabari da tambayar kabari, da sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallama Sa'ad ibn Mu'az da ya kukuta, saboda shi ne mutuwarsa ta girgiza al'arshin Allah. Ranar da Sa'ad ibn Mu'az ya rasu, sai da al'arshi ya girgiza saboda alhini ta mutuwar Sa'ad ibn Mu'az. Amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk da wannan matsayi da falala da ya samu sai an fitine shi sai an tambaye shi. Sannan haka wani yaro an dauke shi za a je a birni, yaro karami, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da a ce cikin ku akwai mai kufuta daga fitinar kabari, to da yaron nan ya kufuta, amma shi ma za a fitine shi. Wala nas'alanna alladhina ursila ilayhim wala nas'alanna al-mursalin. Allah ya ce wallahi za mu tambayi waɗanda aka aika a kai musu, mu kenan ko? Ya ce kuma za mu tambayi su ma ‘yan aikan da muka aika, kowa sai an tambaye shi. Wannan tambayar abin tsoro ce gaskiya, saboda amsar ta dacewa ce daga Allah, ba hadda ba ne ba, ba kiramin ba ne ba, ba jokin ba ne ba, ba kuma wata dabara, taufiki ne da dacewa daga Allah maɗaukakin sarki. Kuma Allah ya rantse sai ya yi wannan abin ba fashi. Yanzu wanda suka mutu sun riga sun gani, mu da mu mutu ba muna karantawa mun yi imani za a yi, amma tukunna ba mu gani ba, amma za a yi. To da Allah maɗaukakin sarki ya ce na rantse da Ubangijinka za mu tambaye su gaba ɗayansu, lamirun hum da ya zo fa wa rabbika lanas'alannahum. Wasu malaman tafsiri suka ce ana nufin waɗancan al-muqtasimun da aka yi magana a kansu. Idan al-muqtasimun sun kasance masu rantsuwa ne wajen ƙaryata manzanni, ko sun kasance ahlul kitabi, ko sun kasance kafiran Qurayshawa, ko ma yaya suka kasance, su ne Allah maɗaukakin sarki a nan yake nufi fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in. Allah yana cewa na rantse da Ubangijinka su waɗannan Yahudawan da Nasara, ko kuma Qurayshawa masu ƙaryatawa, ko masu rantsuwa suna ƙaryata annabawa da manzanni, Allah ya ce dukkansu sai mun tambaye su. Kaga wasu malaman tafsiri sai suka ce al-muqtasimun ake nufi da wannan tambayar, tunda maganarsu ake yi kama anzalna alal muqtasimin alladhina ja'alul qur'ana izin fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in. Kamar yadda muka saukar wa masu rarrabewa waɗanda suka maida alqur'ani kashi-kashi, to na rantse da Ubangijinka sai mun tambaye su gaba ɗayansu ɗaya bayan ɗaya. Wasu malaman tafsiri suka ce da su ake zancen kenan. Wasu malaman tafsiri suka ce a'a, ana magana ne kaɗai da kafirai, kafirai kuma koma a ina suke, ko suna ko su ne al-muqtasimun ɗin, ko daɗi a kansu, ko Yahudu da Nasara, ko kafirin Qurayshawa, ko masu ƙaryatawa da rantsuwar da sauran waɗanda ma ba a yi zancensu ba ana, da su Allah yake. Fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in, kamar ka ce ne na rantse da Ubangijinka duk kafiri ya shafa wa kansa lafiya, duk kafiri ya shiga taitayinsa, wallahi sai mun tambaye su ɗaya bayan ɗaya gaba ɗayansu. Wasu malaman tafsiri suka ce kafirai ake nufi, wasu kuma suka ce a'a, ana nufin mukallafai. Fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in, duk wani mukallafi wanda ya zama baligi mai hankali to ya shirya wa tambaya. Kaga wannan ya haɗa kafirai da muminai kenan, da mutanen kirki da mutanen banza, dukka na rantse da Ubangijinka wallahi sai mun tambayi bayi ajma'in gaba ɗayansu. Amma kanu ya amalo daga abin da suka kasance suna aikatawa, to wannan dukka gaba ɗaya ba saɓani ba ne ba. Domin me? Domin idan ma ka ce a nan wurin Allah yana nufin ahlul kitabi ne, Yahudu da Nasara, dai a wani wurin an tabbatar da cewa mummunan ma za a tambaye su. Idan ka ce a nan ana nufin kafiran Qurayshawa ne, to dai a wani wurin an tabbatar da cewa mummunan ma za a tambaye su. Ko yaya ka fassara nan wajen, za ka tadda a wani wuri mummunan ma za a tambaye su. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi, kowa an bashi kiyo kuma kowa sai an tambaye shi kiyon da aka bashi, don haka kowa abin tambaya ne. To abin da yafi maka sauki, yafi dacewa da usulubin alqur'ani mai girma, duk mai shiga ya shiga. Wa rabbika lanas'alannahum ajma'in, na rantse da Ubangijinka sai mun tambayi kowa. Amma sanu ya amalun, daga abin da suka kasance suna aikatawa. Don haka in ka so ka aikata abin da za ka iya bayani, in ka so ka aikata abin da ba za ka iya bayani ba, wannan ya rage naka. In ka so ka aikata kaɗan, in ka so ka aikata da yawa, in ka ga dama ka yi alheri sosai, in ka ga dama ka yi sharri sosai, in ka ga dama ka taƙaita, in ka ga dama ka yawaita, kai za a tambaya, kuma kai ne za ka yi bayani, ba wanda zai wakilce ka a lahira, ba a wakilci. Wa rabbika na rantse da Ubangijinka, la nas'alannahum ajma'in, wallahi sai mun tambaye su gaba ɗaya, amma kanu ya'malun, dangane da abin da suka ce suna aikatawa. Sai Allah ya ce fasda' bima tu'mar, don haka ka bayyana da abin da aka umarce ka da shi. An umarce ka da ka yi kira zuwa ga kaɗaita Allah maɗaukakin sarki, ka tallata wannan addinin akan tsarin da Allah ya saukar da shi yake sonsa, ka yi albishir da gidan aljanna da rahmar Allah, ka yi gargaɗi daga gidan wuta da azabar Allah. Don haka abin da aka umarce ka na da'awa da wa'azi, fasda ay azhir fajhar, ka bayyana shi, ka fitar da shi, ka tallata shi. Ba a rurrufa addinin Allah, ba a rurrufa addinin Allah. Yasa wani ya taɓa cewa mu musulmai muna kuskure, kuskurenmu kuma shine duk abin da za mu yi sai mu yi ala tafika. Idan hudubar juma'a ne, ala tafika. Hudubar idi, ala tafika. Karatun masallaci, la tafika. Wa'azin ƙasa, la tafika. Wa'azin ƙaramar hukuma, la tafika. Wa'azin jiha, la tafika. Komai, la tafika. Da magana mai sanyi, da magana mai zafi, duk mun tallata addininmu, mun yaɗa manufofinmu a la tafika. Duk ana jin mu a ko'ina. Dan me ba za a yi mana kofar rago ba, dan me ba za a cutar da mu ba, dan me kaza kaza kaza. Ga kiristoci su a coci suke abinsu, sufifinsu iya cikin coci ne, duk abin da za su faɗa da tsare-tsarensu a coci ne. Mu kuma harkar zaɓe da siyasa ma za mu zo masallaci mu bayyana komai a lasifika, kuma a ɗauka a memory ana sayarwa naira 200. Ya ce shi yana ganin cewa kamar an mana wayo, a ba wayo ba ne, haka addinin ya ce. Ai ba rufawa addinin musulunci, ai matsayar musulmai ba abin da ake rufawa. In wani kwamiti ne ko wata ƙungiya take so ta rufa wata manufata, to wannan. Amma in dai addini ne, ba an rufe a cikin addini ake. Fasda bima tu'mar, haka Allah ya ce. Ka bayyanar da abin da aka umarce ka na da'awa, ka fitar shi, ka sanar, kowa ya sani. Babu wanda wai dan yaji matsayarmu mu musulmai, wai ya isa, wai dalilin haka ya iya cin mana har ya cutar da mu a addinance, a'a, babu. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyubhirahu ala ad-dini kullihi, Allah ya ce walau karihal mushrikuna, shine wanda ya aiki manzonsa bil huda da shari'a, wa dinil haqqi da addinin gaskiya, liyubhirahu ala ad-dini kullihi, domin ya fifita, ya ɗaukaka, ya bayyanar da addinin akan duk sauran addinai, ya zama muhaiminan alaiha, ya zama ya mamayi sauran addinai. To da yaya idan a cikin hol za a dinga yin addini? Da yaya za a ma zai mamayi sauran addinai? Walau karihal mushrikuna, ko da mushrikai ba su so. Nawa suka musulunta da jin kiran sallah? Akwai wata shekara ba na mantawa, wata mota ta ɓaci a garinmu a bakin hanya. Mota ce ta masu yawo da karnuka, karnuka ne a cike a motar, za su kai inare ɗin su gantalinsu. Mota ta ɓaci, an sauka ana gyaran mota, sai masallacin da yake kusa da yadda motar ta ɓaci sai aka kira sallah. Wani lada ne mai zaƙin murya ya kira sallah. Sai wani daga cikin waɗanda suke wannan motar ya ci kare ya ƙoshi, sai kawai sai ya gangara masallacin, sai ya ce sallah zai yi. Sallah kuma daga ina? Ya ce motar su ce ta ɓata kaza kaza kaza, amma shi yanzu da ya ji an kira sallah, kawai sai ya ji musulunci ya ke so. Sai aka ce to wannan maganar gaskiya, sai dai a nemo wani. Sai aka ambace ni, sai aka je aka nemo ni, sai na zo na same shi. Gashi nan al'amarin ba daɗi mala. ban taba alaka da wani, Allah ya sa musulunci sai ya dore, ban taba alaka da wani da ya mun wari kamar wannan bawan Allah ba. Na kasa zama da shi, na daure na rasa yadda zai, na saurare shi a wannan yanayin da hamami da duk abin da kake ji ba abin da ban ji ba. Mu shankare ne, menene uhu? To da muka yi abin da za mu yi ya karɓi musulunci ya yi komai, alwalayin sallah muka kai shi ya yi wanka, muka ba shi kaya, canza kayan jikinsa, mota kamfa tun muna tare da shi a masallaci sun tare mota sun tare. Sun tafi abin sun bashi. To a haka ya yi musulunci, kuma ya ɗan zauna kwana biyu, sannan aka sallame shi. Ya koma cabbi ya ce, asalinsu su mutanen gurin. Wato irin sallah ya ji, irin sallah ya ɗauki hankalinsa sai ya tafi. In a hall muke musulunci, shi yanzu wannan ya san ana musulunci? Akwai wanda karatun Alƙur'ani ya ji, akwai wanda wa'azin ake yi ya ji. Allah ta'ala ya ce, wa in ahadun minal mushrikina istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalamallah thumma ablighhu ma'amanahu. Idan wani cikin mushrikai ya zo ya nemi mafaka da kai, to ka bashi mafaka. Ka bashi mafaka kuma ka bar shi har ya ji maganar Allah. Ba rufawa, ba shi a mushriki ne kar a yi wa'azi ya ji, kar a kunna Qur'ani a dame shi, a kar a yi kaza. Idan ya ji maganar Allah, ko ya karɓa ko bai karɓa ba, ya rage nasa. In bai karɓan ba, kuma ranar tafiyarsa ta yi, ablighu ma'amanahu, ka tabbatar da cewa ya tsallake boda, ka shigar da shi garinsu daidai, ka shigar da shi iyakar garinsu daidai. In ya shiga, ya shiga cikin mutanensu, ya tsira daga mutanenka, don kar wani ya tare shi a hanya ya ce ya yi jihadi a kansa. Don haka faɗin Allah Maɗaukakin Sarki, fasda bima tu'mar, ka bayyanar da abin da aka umarce ka da shi, wato na me, na kira zuwa ga Allah Maɗaukakin Sarki. Yana nuna cewa musulunci babu wani rufa-rufa, karantarwa ce da ake yin ta a fili. Shi yasa babu wata karantarwa kuma wacce ta kai ta sunna bayyana asalin addini. Babu. Duk sauran aƙidu suna da rufaffun abubuwansu. Suna da rufaffun abubuwansu. Idan ɗariƙu ne akwai littattafan da ba sa so ma a taɓa. Ga sunan suna rigima da Malam Lawan a Kano a kan Jawahirul Ma'ani. Idan Shi'a ne a ce ma suna da taƙiya, in za ka shekara goma da shi, akwai abin da yake maka munafurcinsa. Babu waɗanda gaba gaɗi suke kaɗewa kowane littafin su ƙura su karantar da shi, su yi bayani, su ambaci fatawoyin malamansu, su sa lasu fika su kowane irin karatu, kuma suke gadara da littafi a masallatayya kamar Ahlus Sunna. Wannan yake nuna maka cewa Ahlus Sunna su ne suka dace da umarnin Allah, suka dace da aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na yaɗa addini. Ba ƙaƙƙautawa, babu ragi, ba wani abu rufaffe. Abin da kaga a karatu ba mai bayaninsa ba, ƙwaƙwalen masu sauraron ne muke ganin cewa idan an zo da shi, wala Allah, wasu abubuwa ne masu nauyi a ilmanci ba a idanta ba. Ba wai ana jin tsoron in sun ji za a fallasa wani abu ba wannan ba. Akwai bayanai da irin ilimin nahwu, ko wani ilimi na balaga, ko wani ilimin mantiki, ko kuma wasu ilimomi irin na ilmul kalam da suke cikin ilimin usulul fiqh. Ai wannan sai ɗaliban ilimi an keɓe sai a yi magana a kansu. A irin wannan wajen irin su za a yi sai a yi ta bacci. Don haka sai a yi magana da yare da abubuwa masu sauƙi da kowa zai gane me ake yi, kowa zai fahimci me ake yi. Majalisi ne na wa'azi, don haka kowa zai gane me aka yi. Amma in ba irin wannan ba, babu wani abin koyewa. Babu. Alƙur'ani haka ake fasa shi, ake bayaninsa. Kuma da wuya in ba Ahlus Sunna ba, ka samu mai fassara maka Alƙur'ani, yana ɗauko maka ma'anonin Alƙur'anin daga magabata, yana ce maka an fassara kaza, an fassara, an kaza, an fassara. ba za ka samu ba in ba ahlus sunna ba. Saboda akwai waɗanda in suna fassara alqur'ani akwai ma'anar da ba sa so a ce ita ce. Saboda idan ita ce to abincin su zai lalace. Musulunci bayyana shi ake fasda bima tu'ma. Allah yace ka bayyana da abin da aka umarce ka da shi na da'awa wa a'rid 'anil mushrikeen ka kuma dauke kanka daga mushrikai ka fita tabgar su ka fita sha'anin su to fadin Allah madaukakin sarki ka fita tabgar mushrikai ka dauke kai daga gare su wannan yana da waɗansu bayanai karkashin sa wanda ba zai fito ba a daidai wannan lokacin saboda korewar lokaci muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya tara mu cikin ladan abinda muka yi daidai abinda muka kusure Allah ta'ala ya gafarta mana akwai al'amura kamar da kuka sani muna da bako wanda tun jiya aka turo mana takarda cewa bako zai zo mana yau shine Alhaji Aminu Ya'u kuma ina tsammanin ya samu isowa muna cikin karatu naga baki sun shigo cikin masallaci wala Allah shine ya samu zuwa don haka wannan rabbi muna maka barka da zuwa Allah madaukakin sarki ya shiga cikin dukkan lamuranka kuma tunda kai bako ne a wannan majalisin babu laifi idan akwai dama mu baka dama ka gaisa da mutane wala Allah bamu san irin albarka da take kan harshenka ba sannan kuma kar a manta da cewa muna da gidauniya a yau ta marayu gidauniyar mu ta marayu na'am gidauniyar mu ta marayu da muka ce zamu maimaita a yau juma'a to yau ne juma'a me taro me sisi me nata me na matarsa me na makota dukka me kadan me yawa me kudi me tufafi me abinci waɗannan yaya suna jiran mu suna da bukata zuwa ga su ga abin da zamu yi musu Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon taimakawa Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu baki daya honorable kafin mu rufe zamu baka dama wallahi Allah akwai abin da zaka ce